442 hijiriya, wanda ya dace da 13 ga watan March shekara ta 2021 miladiya. Za mu ci gaba da karatunmu na Sahih Bukhari a wannan masallaci mai albarka, kuma a wannan lokaci mai albarka muna kitabu tafsir, tafsir suratul tauba, babin da yake magana a kamfanin Allah ta'ala. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلماء رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا زيد بن وهب قال قلنا عند حذيفه فقال ما بك من اصحاب هذه الايه الا ثلاثه ولا من المنافقين الا اربعه فقال اعرابي انهم اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم تخبروننا ولا ندري فما بال هؤلاء الذين يدخلون بيوتنا ويسرقون علاقنا قال اولئك الكساب اجل لم يبق منهم الا اربعه احدهم شيخ كبير لو شرب الماء باردا كما وجد برده. وقول باب قوله والذين يخرجون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم. قال حدثنا الحكم بن ناجي قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن الاعرج قال حدثنا انه قال حدثني ابو هريره رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فضل أهلكم يوم القيامة شجاع النقرة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حسين عن زيد بن وهب قال مررت على أبي ذر بالربض فقلت ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال كنا بالشام فقرأت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فقال معاوية ما هذه فينا؟ ما هذه إلا في أهل الكتاب. قال قلت إنها لفينا وفيهم.
نعم. ملان شيء الله يفدى أتكين سورة التوبة فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. كياكي jagororin kafirai, ana nufin mushrikai kenan, wadanda suka warware alƙawari, suka yi suka a addinin ku, suka ƙaryata annabin ku, suka munanta wato hukunce-hukuncen Allah. Shi yasa aka sa musu wannan suna na a'immatul kufri, saboda wadannan mugan ɗabi'u duk wanda yake yin sa to jagora ne a cikin kafirci ma. Warware alƙawari da aka yi tsakaninsu da annabi alaihi salatu wassalam. Abu na biyu, at-ta'nu fi ddin, suka a cikin addini, ɓata addini, nuna cewa addinin musulunci ba daidai bane, da kuma sifanta shi da ƙarya, da kuma ƙaryata shi annabin da ya zo da shi wannan addinin. Ƙarara abu tun fili a ce ƙarya yake yi, da kuma sanya hukunce-hukuncen Allah cewa hukunce-hukunce ne na zalunci, a ce mutum zai iya buɗe baki ya gaya wa annabin Allah cewa hukuncin da Allah ya aiko shi da shi hukunci ne na zalunci, ai iya kafirci ya ƙare akan wannan mutum. Mai hankali mai tunani ba zai iya buɗe baki ya faɗi wannan maganar ba. To amma tun da a'immatul kufri ne su, kafirai ne, mushrikai, jagorori a cikin kafircin, daidai ne su faɗi wannan, tun da abin da ya mai da su a'immatul kufri ɗin kenan. To shi ne Allah ya ce masu irin wannan ɗabi'a ku yaƙe su, ru'asa al-kufri wa qadatuhum, ku yaƙe su, kar ku bar su su ci nasara a kanku. Ba su da alƙawari, sannan suna rantsuwa akan ƙarya, ba sa yin gaskiya, ba za su faɗi gaskiya ba. Ya ce innahum la yufuna biha, ba sa cika alƙawari, ba sa cika rantsuwa. Shine innahum la aymana lahum wa in sadarat minhum, ko da ku sun yi to wallahi ba za su cika ba. Wannan yake nuna kamar yadda malamai suke bayani, duk mutumin da baya cika alƙawari ko kuma yakan yi rantsuwa baya cika rantsuwar, to yana sifantuwa da sifa ta kafirai. Malaman Hanafiya sun kafa hujja da cewar da Allah ya yi innahum la aymana lahum, to kenan wato shi kafiri ba shi da wata rantsuwa, kar a yadda da rantsuwar kafiri, saboda ai Allah ya ce innahum la aymana lahum, kenan yana nufin yaminul kafir la takunu shar'iyya, rantsuwar kafiri ba za ta zamanto shari'a ba, don kafiri ya zo ya ce ma wallahi tallahi, ko kafiri ya zo ya ce ma ya rantsi da girman Allah ko wani abu makamancin wannan, to babu Allah ba ruwansa da wannan rantsuwar, kuma ba a lissafa ta cikin rantsuwa ta shari'a a mazhabar Hanafiya. Imam Shafi'i sai ya ce a'a, ana iya tibari da rantsuwarsu, saboda ai Allah ya ce wa innaka su aymanahum, in suka warware rantsuwarsu, to da Allah bai karɓi rantsuwarsu ba, da Allah bai yarda da rantsuwarsu ba, zai ce wa innaka su aymanahum, in suka warware rantsuwarsu. To abinda ake nufi kenan suna iya yin rantsuwa amma ba sa cika rantsuwar, da za su yi rantsuwar su bi rantsuwar, Allah ya yarda da rantsuwar, to amma ba sa cika rantsuwar, shi yasa ya ce wa innaka su aymanahum wa hamu bi ikhrajir rasul fa hum bada'ukum awwal marra, ko sun faɗa kar ku gaskata su don ba sa cikawa, ba su da aminci kwata-kwata, iya cin amana da abin da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai kawo hadisin Muhammad bin al-Musanna, shine al-Anazi az-Zamin ake ce da shi, daga malamansa Yahya shine Ibn Sa'id al-Qattan, daga Isma'il Ibn Abi Khalid, daga Zaid bin Wahab al-Juhani Abu Sulaiman mutumin Kufa ne, daga yake cewa kunna inda Huzaifa, wata rana muna wajen Huzaifatul Yamani ko Huzaifa ibn al-Yaman, sai ce dangane da wannan aya din faqatilu a'immatul kufri din nan, sai Huzaifa ya ce ai ma baqiya min ashabi hadhihi al-aya illa thalatha, waɗanda Allah yake magana da su akan wannan aya a yau, lokaci yayi nisa ba wanda ya saura a cikin su sai mutum uku, ba wanda ya saura wato sai mutum uku. Riwaya ta zo daga Imam Muttabari ta hanyar Habib ibn Hassan daga Zaid ibn Wahab, yace muna wajen Huzaifa ya karanta wannan aya faqatilu a'immatul kufr, sai yace yace ma qutila ahlu hadhihi al-aya ba'd lakin waqa'a inda al-Isma'ili, in ji shi Imam Tabari kenan a riwayar Ibn Uyayna daga Isma'il Ibn Abi Khalid, ma baqiya min al-munafiqin min ahli hadhihi al-aya, a cikin munafikai da Allah yake nufi na waɗannan ma'abuta wannan aya babu abin da ya saura in ba mutum uku ba, da Allah ya daɗa cewa a can la tattakhidu aduwi wa aduwakum, kar ku riƙi maƙiyina kuma maƙiyinku awliya, su ne ake nufi illa arba'a, anan sai mutum hudu. A wannan hadisin na gaban mu kafiran da suka saura mutum hudu, mutum uku, munafikai mutum hudu ne a iya sanin su, wanda suna nan su ake nufi a wannan lokaci da annabi ya karantar da aya. Sun tafi, masu mutuwa sun mutu, masu tuba kuma wato sun tuba. Sai ce faqala arabiyyun innakum, sai wani mutumin kauye sai yake cewa afwan, Hafiz ibn Hajar yace ba a faɗi sunan waɗannan mutane ba, yayi bincike bai gano sunan su waye cikin munafikan ko cikin kafiran ba, shi yasa ba a faɗe su ba. Sai wani mutumin kauye shi ma da ba san waye ba yace ku sahabban Muhammadu, innakum ashabu Muhammadin, ku sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama, tukhbiruna, kuna ba mu labari, kuna kuma gaya mana. Fala nadri fama balu ha'ula'i alladhina yabquruna buyutana, wato yana suka ne cewa kun ce Allah ya ce, kun ce annabi ya ce, kun ce kaza, kun ce kaza, amma ba mu sani ba su waye suke zuwa wato suna bude mana gidajenmu ko suna fasa mana gidajenmu. Irin wato zagi ne yake so yayi, yace cewa sabon annabi barayi ne tunda munafiki ne. Allah sauke ya quruna buyutana, abinda ake nufi ya quruna buyutana wa yasriqun, ka gani suna mana sata, in an ce a alaqana suna sace mana abubuwanmu masu tsada, a alaqana suna mana satan abin da yake mafi tsada a cikin dukiyarmu. Allah ya sauke. Na'am,
wato da ke masa zafi.
Eh, tunda munafiki ne. Eh, munafiki ne, bari ya samu shi ma bakar magana da zai cusa. Haka suke da munafiki. Munafiki da mun kuna zaune zai gaya ma bakar magana. Yana da manufa kuma a cikin abin da zai yi. Suna mana sata. Hala ula'ika alladhina ula'ika al-fusaqu, ajal lam yabqa minhum illa arba'atun ahaduhum shaykhun kabir, law shariba al-ma' al-barid lama wajada bardahu. Sai ce sai Hudhayfa shi ma sai ya ce ba komai, sai mai san masa amsa da yanda zai fahimta. Ya ce wanda duk wanda yake sata, in dai mutum yana sata yana fasa gidan wani, ai fasiki ne. Ajal na'am, ya ce ya daɗa maimaita lam yabqa minhum illa arba, ba wanda ya saura cikin kafiran da aka faɗa sai mutum hudu, ɗaya daga cikinsu babban mai shekaru ne da yawa, shehun kabir, ba san sunansa ba, tsufansa ta kai ga in ya sha ruwa ba zai ji sanyin ruwan ba, ya gama jin daɗi a duniya. Na san akwai lokacin da za ka zo, Allah ya ba mu imani, ya ba mu lafiya, abinda ake yinsa a ji daɗi ma ba za ka ji shi ba, saboda tsufa da shekaru. To idan Allah ya so ya yi wa mutum kamun talala, yakan iya yi masa wannan, ya bar shi ya daɗe a duniya, ya haramta masa jin daɗin duniyar, kuma ba imani shi ne muhallin shahid. Kun gane kuwa, idan Allah ya so ya yi wa mutum kamun talala, sai ya barka ka daɗe a duniyar baka da imani, sannan kuma ya haramta maka jin ɗanɗanon duniyar. Yanzu ka duba wannan ruwan sanyi, in ya sha baya jin daɗin ruwan sanyi, inda zai ci abu mai ɗanɗano ba zai ji ɗanɗanon ba. Yanzu a kwanta a yi bacci a ji daɗin bacci, shi ba zai ji ba. Amma ga shi nan dai a duniya, ga ba lada sai zunubi da yake ta tattarawa, ha kuma baya jin daɗin duniya ga baki ɗaya, kuma ga gaban mutansa tana jiransa. ya ilahi ya Allah, Allah karba mu da Allah karama mu da mummunan kanmu. Ana nuna wani mutum, wani shugaban kasa a cikin kasashen nan da ya rashin kirki ya cutar da mutane, babu irin bala'in da bai musu ba. Na manta shugaban kasar wace kasa ne wanda suke fada da musulunci nan? Wallahi malam aka nuna hotonsa yanzu, ko India ne ko ina ne, malam da aka nuna hotonsa malam bai da daɗin gani. An yi shugabancin, an yi suna a duniya, an yi mulkin, an yi menene, amma lokacin ya ƙure, wato lokacin ya ƙare. Idan ka gan shi ba za ka taɓa tsammani ya taɓa rayuwa ya ji daɗi a rayuwarsa ba. Kuma Allah ya tsawaita rayuwar, gashi ya kasa mutuwa, gashi kuma babu alamar ni'ima da haske a tattare da shi kwata-kwata. Komai ya ƙare. Za ka iya zuwa a ganka cikin ni'imar a zahiri ana ganin kai baka jin daɗin ni'imar. Mana akwai lokacin da mutum ba zai zo, wallahi Allah Allah yake ya mutu, saboda shi a tunaninsa in ya mutu zai samu sauƙi. Akwai lokacin da ita kanta duniya za ta yi maka ka kasa jin daɗinta gaba ɗaya, kawai ka mutu din abin ne kama ka je ka tafi koma menene, amma ba su san me za su tarar ba. Ko mun rashin daɗin duniya, wallahi ga kafiri ga ɗan wuta
to
aljanna ce a gare shi, wanda yana duniyar wallahi. Duk wanda tsotsi yasa ya mutu ya tafi ba a sirce ba a matsayin kafiri ko munafiki ko mushriki, ai yayi asara. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allah ka ba mu kikkiawar cika. Aya ta gaba Allah yake cewa, yana magana ne akan mutanen da suka tara dukiya ba sa ba da zakka, masu tara arziki, masu taskance dukiya ba sa ba da zakka. Wallazina yaknizuna adh-dhahaba walfiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam wa tukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum wa dhuqu ma kuntum taknizun. Allah yace waɗanda suke taskance zinari da azurfa ba sa ciyarwa saboda Allah, sun taskance ba sa bayarwa, ba sa ciyarwa saboda Allah, ba sa bada zakka, to kai musu bishara da azaba mai raɗaɗi. Lallai duk wanda ya tara bai bayar ba, to Allah zai yi masa uquba. Ya ce adh-dhahab wal fidda yana nufin naqadaini, amma ayar ba tana nufin kuɗi kawai ba. Da wanda ya tara amfanin gona baya bayarwa, da wanda ya tara dabbobi baya bayarwa, da wanda ya tara kadarori baya bayarwa, da wanda yake harkar kasuwa yana ta da hadar kuɗi bayan lissafi ya ringa cire zakka, duk hukuncinsu ɗaya. Kuma komin sallarsa, komin azuminsa, ƙin ba da zakkan nan yakan tabbatar da mutum ya shiga wato wuta. Allah ke an ware kuɗi ne, an ce adh-dhahab wal fidda, saboda kusan kuɗi da su ake yin komai, kuma harkar kasuwa kuma su ne asali. To shi yasa aka ce masu ɓoye su ba sa bayarwa. Abdullahi ibn Umar ko Umar ibn Khattab yake faɗa, ayyuma malin uddiyat zakatuhu fa laysa bikanzin. Duk dukiyar da aka bayar da zakka to baya cikin wannan alkanzu da Allah ya ce zai azaba wa ma'abutan dukiyar. Komai yawan kuɗin mutum dukiyarsa in dai yana bayar da zakka, to shikenan fa laysa bikanzin wa in kana madfunan fil ard, ko da an binne shi ne a bayan ƙasa, a cikin ƙasa. Duk dukiyar da kuma aka tara ta ko ba a binne ta ba, daɗin ana ci abin ne saboda da su bankin su kasa ce bankin su ai rami ne mu ko yanzu kanzin mu shine bankuna ko su da tono ake yi a rami sai a zuba arziki a gyara a zuba a rinka diba ana amfani da shi to mu ko yanzu a bankuna ake zuba su to duk dukiyar da aka ajiye ba a bayar ba ba a bayar da zakanta ba to kanzu ne kuma wannan dukiyar ita ce za ta zama makamashi da za a rinka yi mutum azaba ranar tashin alkiyama wasu suna cewa dukkan wani almalul kasir dukiya mai yawa in kuɗi yayi yawa in dukiya ta yi yawa sosai aka tara ta to ana ce da ita kan alkanzul mazmum abin zargi ne wa in uddiyar zakatu ko da wato an bayar da zakata Allah ya ce wallazina yaknizuna dhahaba wal fiddata waɗanda suke tara zinari da azurfa saboda annabi ya tarin ya aibanta tara dukiya ta tara dukiya haka ko mutum ya tara dukiya tabban lil dhahabi tabban lil fidda haka annabi ya tafada yana maimaitawa sahabbai abin ya tsananta gare su suka ce ya rasulullahi ya muka ji kana cewa azaba ta tabbata ga mai wato zinari da azurfa tara zinari da azurfa suka ce me ya faru to indai haka ne wace dukiya za mu yi amfani da ita ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace abin da ya kamata ku tara da yawa ba dukiya bane ba lisanan zakiran wa qalban shakiran wa zawjatan tu'inu ahadukum ala dinihi harshe mai yawan ambaton Allah zuciya mai godewa Allah da matar da za ta ce miki ɗayan ku akan addinin sa wannan shine ya kamata ku fi mai da hankali akai ba ku ƙarar da rayuwarku akan tara dukiya ba wannan fa ana maganar hatta wanda aka bayar da zakka inna ma amwalukum wa auladukum fitna dukiyarku da ƴaƴanku za su zama tuwa fitina gare ku me yasa annabi ya faɗi wannan tabban lil dhahabi tabban lil fidda lokacin da dukiya yawanta yayi yawa ko da ka cire ma hakkin Allah akwai ɗauke ka daga bin Allah za ta shagaltar da kai za ka yi ta bautatta ne haka mutu ita dukiya iya yawanta iya yawan nauyin da yake kanka a kanta yanzu mu ɗauki an ma fitar da hakkin Allah din amma za ta shagaltar da kai ta hana ka ambaton Allah wataƙila ta sa maka girman kai wataƙila ta sa maka rinƙa jin kuka fukuwa wataƙila kaza wataƙila kaza kuma misali ɗaya za ka duba duk wanda Allah ya jarabe shi da tarin dukiya da yawa to baya iya zama cikin mutane ba haka ne wanda ya tara dukiyar ta kai matsayin dukiya to ba za ka gan shi a masallaci irin yadda kake zama a masallaci ba ina so ne justify ne abinda annabi ya faɗa ne aibanta tara dukiya da shi dai da wahala ka gane ma a wani masallaci yake sallar juma'a zai wahala wasu ma wallahi ba sa yi kuma da wahala ka ganshi yau gashi a wata makaranta yana zaune yana jin ilimi saboda bai da wannan lokacin yanzu koke-koken da ake kawo mana yawanci a wajen fatawa da tambayoyi da waye da yawa yanzu matan manyan mutane masu dukiya da suka tara ba su da ma lokacin su gaba daya rayuwa ma da iyalin mutum ya zauna da iyalinsa da ƴaƴansa ba shi da lokacin su wannan ta kai ga sai ka ga yanzu da yana wahala kafin ya ga ubansa saboda ubansa ya zama hamshakin mai kuɗi baya da lokacin zama da shi bai da lokacin ganin sa shi baya zama a cikin mutane a gida a ga ana hada-hada da shi ko ya zauna cikin yara ko ya zauna cikin mata ko ya zauna cikin iyali ta kai ga matansu sai dai su rinka fita suna neman biyan bukatar su ga wasu mazaje. Yanzu a matan aure waɗanda suka fi kowa zinace-zinace su ne matan manyan mutane, yadda bincike yake nunawa a wannan zamanin yadda iskar ta juya. Me yasa? Saboda ba su da lokacinsu, sai suke boyfriend. Boyfriend shi ne mace tana da mijinta sai kuma ta yi wani saurayi a waje. Wannan na aure ne na fi sabilillahi suna haka, wancan kuma shi ne mijin na haƙiƙa. Ana biyan samun buƙatar dukiya a can, nan kuma ana samun buƙatar rayuwa. To wannan ba fitina ba ce? Matar mutum, babban mutum, sai ga ta tafi yawon duniya sai ta yi wata uku ba ta nan, kuma wallahi bai damu ba. Wata uku za ta yi tana yawace-yawace, ta je can check up, daga nan ta ɗebi yara sun tafi can, lokacin makaranta ya yi an musu ticket sun dawo, ita ta tafi tana yawo. Wallahi malam, manyan matan mutane a ƙasar nan da yawa ba sa zama su kansu. Shi ya shiga duniya, ita ma ta shiga. Kina ina yau tana Ingila, daga nan ta tafi Amerika, ta tafi gidansu a Dubai, ta tafi kaza. Ba miji. Me take yi? Ba miji. Shi ma bai da lokacinta. Wani fa sai dai su haɗu a wata ƙasar, mu haɗu a can, to za mu haɗu a kaza, ni ma zan je daga nan na wuce zan tafi kaza. Haka ake rayuwa. Ya tara dukiya, yana da mulki, yana da kaza, yana da kaza, yana da kaza. Wani mutum ya taɓa gaya min irin wannan, na yi wani karatu yake bani labari, ya ce bari in ƙara kare ka da abin da baka sani ba malam. Ya ce mu 'yan kasuwa ne, muna yawo a duniya muna neman arziki. Ya ce muna ganin irin wani abubuwan da kuke faɗa. Ya ce wata rana zan yi tafiya, mun haɗu a airport a jirgi, muka haɗu da wata yarinya. Sai ta matso kusa da ni haka, ƙasar da muka je ba ta jin yaran. Ya ta ɗan tsaya ne ta ɗan yi abubuwa ta wuce. Ya ce malam, matar wani babban mutum ne, wani babban ɗan siyasa ne. Ita zikau daga ita sai jakarta sai daloli ya taho da shi. Me ya faru? Kuɗi ne suka yi yawa da take ɗauke da shi aka kama ta a airport. Da haka ta gani ɗan uwanta ne baƙi, ta zo ta yi magana ta taimaka mata. Ya ce malam, kuɗin hankalinka zai tashi. Da na tambaye ta na ce ke 'yar gidan waye ne? Ta ce wane. Kina da aure? Ta ce tana da shi. Ina za ki je? Kawai ta fito yawon abu nan ne. Ta fito za ta je ƙasashe ne da yawa za ta je. Ina mai gidanta? Wani ɗan siyasa ne, yana can Najeriya, ana ta ihu a kan abu nan. Matar ya tura ta tafi yawo. Ya ce in taƙaice maka malam, da ina son yin ɓarna, to da na yi ɓarna da matan nan. Sai da aka wayi gari, wurin da za mu zauna wuri ɗaya ne, wane ne? Daga nan na gama ni na je tsince-tsince a kasuwa in ɗebi yan abin da zan samu na kasuwa in auna a kwantina in tafi. Ita kuma kawai zuwa ta kyau ta shiga ta yawo, ta je beach, ta je wurin da ake night club, ta je inda ake abubuwa, ta shiga ta sai gwalagwale, ta sai abubuwa da sauransu. Da inda ta je kawai sai ta yi ta sai kaya, ta auna kawai ta ba da adresi a ɗora mata a Kago kawai. Ya ce malam, yarinyar na akwai kuɗi a hannunta? Na ce ai ba kuɗinta ba ne, kuɗin al'umma ne. Inda noma ya yi ba zai bata wannan dalolin ba yi. Da kasuwa ya je kasa kaya ya ci riba ba zai haɗa wannan dalolin ya naɗe ya bata ya ce ta tafi yawon duniya ba. To kuɗi ne na bayin Allah, kuɗin talakawa, kuɗin Allah ya isa. Wanda ba su da albarka, tunda ta aikin banza aka same su, kuma ta hanyar banza za a ƙarar da su. Wani misali ɗaya ne na gaya muku. To ba su da lokacinsu. Allah, mu yi ƙoƙari mu kyautata alaƙarmu da Ubangijin da ya halicce mu, sai mu yi rayuwar ita kanta mai inganci. Amma in ba haka, mutum wallahi zai ɓata lokacinsa, ya gama gaba ɗaya. to wannan shine abinda manzon Allah ya ce tabban lil zahabi tabban lil fiddati sau uku ya ga wa sabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kwadaitar da a samu lisanin zakira harshe mai yawan ambaton Allah da kuma zuciya mai godewa Allah da mata ta kwarai zaujatan tu'inu ahadukum ala dinihi ka auri matar da za ta taimake ka akan addininka ka auri matar da za ta taimake ka akan addininka ya kawo hadisin al-hakam ibn nafi' daga shuaib daga abu zinadi daga abdurrahman al-awaj yace abu huraira ya gaya masa Allah ya yarda da shi ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yakunu kanzu ahadukum yawmal qiyamati shuja'an aqra duk wanda ya tara dukiya ya taskace ta baya bayan da zakka to za Allah zai mayar masa da wannan dukiyar ta zama katon maciji baki kumurcin maciji mai sanku mai kora a kan shi me yasa aka ce shuja'a aqra maciji in ya riƙa kan saman kansa yana yin wani fari-fari haka kamar kora-kora wannan tsabar guba ce take concentrating akan ta yadda ta haɗu kawai da ya tsare ka kawai tunda gubar tana kusa ba ta nisa kawai sai tsaya yawa da kuma daɗewan shekarun shi wannan maciji ne da ba a son ganin shi to shi ne Allah zai maida maka shi a matsayin dukiyar da ka tara tun daga kabari kamar yadda manzo Allah ya faɗa cikin hadisi sahihi wannan maciji zai zo yana saran mutum yana saranka sara na tashi hankali yana ana kanzuka ana maluka ni ne dukiyarka ni ne arzikinka da ka tara baka bayarwa so wannan tsoratarwa ne ga wanda suke tara kuɗi suke tara arziki ba sa fitar da hakkin Allah zakka din nan da kake gani ibada ne kuma addini ne kuma hakki ne Allah ya shimfiɗa dole a cire kuma ina shaida muku cewa duk mutumin da ya tara dukiya kuma baya cire hakkin Allah baya bada zakka wannan dukiyar ba za ta taɓa yin albarka ba za ta iya yin yawa za ta iya taruwa zai iya tara kuɗin amma ba albarka zai waye gari baya jin daɗin dukiyar yana tara ta amma bai da kwanciyar hankali ka tara abu baka jin daɗi talaka da zai je ya miƙa kuɗinsa ya sayi awara ta 150 ya ci ya sha ruwan fiya wata na naira 5 wallahi sai ya fi ka jin daɗi wallahi za ka kwanta ba za ka iya yin bacci ba sai da allurai amma ga dukiya Allah ya tara maka ta masifa ba ka iya yin bacci normal mutane suna kwanciya su yi bacci har su magara amma kai Allah ya raba ka da wannan jin daɗin kana ta tunani da lissafi kurum haka rayuwarka za ta ƙare ciwuka su zo su haɗu ma ga dukiyar ga tarin cututtuka a tattare da kai na biyu kuma ba za ka iya yin alheri da kuɗin ba ɗaya daga cikin illolin tara dukiya ba a bada zakka ba duk wanda ya tara dukiyarsa to bai bada hakkin dole na Allah ba ma zai iya ba wa wani ba ga sunan ba suna cikin arzikin ga dukiyar ana gani sun tara amma na kusa da su suna cikin talauci wallahi a ƙasar nan mun san mutanen da malam ana faɗansu su ne masu kuɗi a ƙasar nan amma mun san danginsu suna neman taimako ‘ya’yansu suna burin su mutu don su ci dukiyar kaga mutum ya hamshaka da dukiya ba a san adadin motoci kayan kadarori arziki kuɗi a business wane ne da yake da shi ba amma danginsa na kusa da shi na jini ba na nesa ba suna cikin talauci suna cikin buƙatar taimako kai kana ganin na dangin nasa na kusa da shi in kai alaƙa da shi kai ma kanka za a ɗan jiƙa ka to ashe shi kansa wato tsandauri ne a bushe yake yana buƙatar yayyafi ɗan uwantakansa da wannan mai kuɗin bai masa amfani ba sai dai ka ji suna tsine masa albarka inuwar giginya na nesa ka shaki ba wanda ke cin kuɗinsu sai arna sai kafurai sai inyamurai sai karuwai sai mutanen banza ko a ta cutarsu ba su sani ba tunda baka bada na Allah ba ko in dai zaka yi harka a kasar nan zaka yi kasuwanci zaka yi business zaka yi me to wallahi wani sai ya cuce ka mallan in duke ta yi yawa ba mutum fa zai iya auna shi duk wutan duniya a rinka janye masa naira miliyan 100 kaza wallahi bai sani ba wallahi wani in ya iya seti ya seto ka yanda ka san in daroro in ya seto ka Allah duk wutan duniya sun gama setawa a cikin dukiyar taka da kake ganin naka ne suna zabtarewa wannan miliyoyin kudin ko suna kasama suna rabawa to kai baka taimaki dan uwarka ba baka taimaki dangin mahaifiyarka ba baka taimaki danginka ba kai baka taimaki abokananka duka ka taso tare ba baka taimaki makotanka baka taimaki mutanen garinka ba baka taimaki al'ummarka baka taimaki addininka ba baka taimaki kaza ba wanda suke tare da kai din kana ganin kana tare da su za su ta cutarka kuma duk wayenka wannan kuma ku dauke shi a matsayin kaida kowaye fa ko ka taimaki Allah ka taimaki addinin Allah kai sadaka ka taimaki mutane Allah sai ya tsare maka dukiyar in ko baka yi ba kana ganin kai mai wayo bane to cikin yaranka da suke kula maka cikin yaranka da suke kula maka da arzikin naka su ne za su zamanto suna wawura ta hanyar haram kaga kai ka shiga wuta kuma kai wa sababin wani shi ma ya shiga wuta ba a ba da zakka akwai kuma masu ba da zakkan da yaudara sai ya duba kawai in shekara ta yi ba zai wani lissafi ba sai dan ware wani abu haka kawai ba zai tsaya lissafi ba sai dan ware wani abu yan wasu darurka da ya ga zai iya yi sai dan ware sai ajiye su gefe shi kuma ajewa zai duk wanda ya zo neman taimako wajensa sai ya dauka cikin kudin zakka ya bashi saboda mugu ne shi ai babu mugunta da ta wuce wannan in ya tare kudin mai kwan yaje akki ne na Allah fa ya dauka ya bawa mabukata tunda Allah ya faɗi mutanen da za a ba su zakkan nan shekara tana yi automatically wannan kudin ba naka bane ka cire kawai ka bayar amma wallahi mutum sai ya ajiye kudin zakkar sa shekara guda ya ajiye su in an zo neman taimako a wani masallaci ko ana bukatar taburma a wani guri ko wani ya zo a matarsa ta haihu babu ragon suna ko wani ya zo an daure shi a kurkuku za a yi masa kaza ko wani ya zo yana neman abincin da zai ci sai ya rinka dan zakura 50,000 sai bayar a rubuta 60,000 sai bayar a rubuta a cikin kudin zakka ne shekara guda zai yi yana rabawa kaga shi yanzu ya wayi gari baya cire ko kobo daga cikin uwar dukiyarsa yana yin taimako da ita mallan ka san akwai masu ciyar da iyayensu da biya wa iyayensu kudin aikin hajji da umara da kudin zakka uwarsa da ta haife shi ba zai iya cire kudin jaransa kudinsa alherin da ya samu riba da ya samu ya biya mata ba sai ya ware a cikin kudin zakka ya biya wa hajiya ya biya wa kanwar hajiya ya biya wa kaza duk da kudin zakka haza zulmi wannan zalunci ne dan uwarka ba za ta ci zakkarka ba duka wannan akwai wai wannan mai dan dama dama ne fa wani ma baya ma bayarwa ma kwata-kwata ma ya bayar ma baya bayarwa shi kwata-kwata kawai Allah ya yi duk abinda Allah ya ga dama ya yi kenan abinda yake so ce kenan to Allah dai ya faɗa wanda suke taskance dukiya ba sa bayarwa والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم قال معاوية ما هذه فينا وأن بموتك باتنا كم مبني أي هذه الآية فينا نزلت بأكم تسوك با إلا في أهل الكتاب تسوكني أكم ونطلق يونه أوكي يكون كنز أهلكم يوم القيامة شجاعا عن أقرأ an gane ma'anar shuja'an aqra ko Allah yana nufin annabi yana nufin duk dukiyar da aka tanade ta ba a bada zakka ba to za ta zama masifa ga mutum kuma huta ne fa sakamakon mutum huta ne sakamakon mutum ka zo ka mutu a yi ta kassama dukiya kuma abun mamaki wato kudin banza jama'a ba su taba yin abin kirki wallahi mallan akwai mutanen da suka mutu manyan mutane ne ko kun sani ba sai na faɗi sunan wani da wani ba sun mutu sun bar dukiya ta fitar hankali kadarori na tashin hankali. Bayan an raba gadansu wa magadansu, kudin ba su 'yan shekaru, sai ku ce wai ina kudaden da wane ya gada a wajen mahaifinsa. Babu wata alamar ci gaba da jin daɗi da kwanciyar hankali a tattare shi, nan da nan kudin suke lalacewa. Abinda nake nufi, duk wanda ya saci kudi ko ya tara kudi ta hanyar banza, ya mutu ya bari komai yawan wannan kudi, komai yawan wannan kudi, za a zo a rabe gadan, su kansu magadan kudin ba zai musu amfani ba. A ido dai za a ce an raba motoci, an raba gidaje, a hankali za ka ga wani ya sayar da nasa ya bugar, wani ya karyar da nasa ya bugar, wani ya yi kaza, shi yana can mai dukiyar ana masa azaba. Kuma waɗanda ya bari suka gaji kuɗin, kuma kuɗin ba za su yi mai albarka ba, a musu albarka ba. Shi ne dai fassara ta rashin albarkar dukiyar. Ku tsaya ku yi tunani da kyau, ka tuno wane-wane, ai ku ubansa ya bar masa kuɗi, babban mutum ne ya saci kuɗin al'umma, ko ya yi zalunci, ko ya yi kaza, ai miliyoyi aka bar musu, kuɗin ba su 'yan shekaru kaɗan, sai ku yi tunani wai ina wannan kuɗin. Mala, akwai mutanen da aka san nan fa, in ana ambatan masu kuɗi ana kiran sunansu, wallahi sun shiga layin masu kuɗi a dolen dole. Duka fa ba su fi shekara 30-40 da mutuwa ba, ba su kai ba, na yanka muku da yawa. Amma yanzu wallahi mala, a cikin iyalansu akwai masu toya awara a bakin titi. An san awara ko sai na daɗa fassarawa? Suna gasa awara, suna soya awara a bakin titi su sayar su samu abin da za su ci. Ina dukiyar da ubansu ko mijinsu ya tara musu, tana ina? Wanda da in an yi magana dukiya da arziki aka sanar su ne a gaba, to shi ne rashin albarkar dukiya. Ka tafi ka bar bayan ma bai amfani ba. Amma wallahi ɗan abu kaɗan na halal da za a tafi a bar ma, abu kaɗan na dukiyar halal da za a tafi a bar maka, sai ka ga ka ci moriyarsa, ka yi amfani da shi. Ina da maimaita wannan zance ne don saboda kowa wallahi ya ji tsoron Allah ya tara dukiyar halal. Idan kuma baka yadda ba, baka ji ba, ga kaga duniyar bismillah, a je a yi ta bugawa, a je a yi ta yi. Ko za ka shekara 100 kana cin dukiyar? Mu je mana. Sai kawo hadisin Utayba, shi ma irin wancan hadisin ne, ya ce an Zaid ibn Wahab ya ce marartu ala abi zarrin bil rabazati, na zo wucewa wajen abi zar jundub ibn junada a wani gari da ake ce da shi al-rabaza, wani guri ne kusa da madina shi ne al-rabaza. Sai na ce da shi ma anzalaka bi hadhihi al-ard, ya kai abu zar me ya zaunar da kai a wannan gari na al-rabaza kusa da madina, ka baro garin madina ka dawo wannan ƙauye ka zauna, ya kai abu zar. Ya ce kunna bishami, mun kasance a sham. Fa qara'tu, sai na karanta wannan aya faɗin sa Allah ta'ala, walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fa bashirhum bi adhabin alim, har zuwa ƙarshen aya. Aya tana magana akan ƙin bayar da haƙƙin Allah, kamar yadda na yi bayani. Muawiya ibn Abi Sufyan, lokacin da yake amir a Sham, yana sarki a Sham, sai ya ce wannan aya ai ta sauka ne akan ahlul kitab, saboda lura da siyaƙin yadda aya ta zo, ta sauka ne akan ahbab da ruhban, waɗanda ba sa bayar da zakka a wancan lokaci. Sai Abu Zar al-Farisi ya ce inna halafina wa fihim, shi Abu Zar al-Farisi ya ce ya amir, magana ta gaskiya wannan ayar tana kan mu, tana kan su, ba wai iyakan ahlul kitabi bane ba. Kenan nazarna ila umumil aya, kenan in an lura da sakon aya, cewa gamammiyar aya ne ba akan ahlul kitabi bane ba. In ji Abu Zar, kenan yayi wa Muawiya gyara, yayi wa Muawiya gyara. A wata riwaya kamar yadda a cikin kitabu zakka Abu Dharr al-Ghifari shi wannan jahayyan da muka yi tsakanin ni da Muawiya mun samu sabani na fahimtar aya. Mun samu jahayya shine shi sai Muawiya ya rubuta zuwa ga Sayyidina Usman bin Affan a matsayin sa na shugaban kasa gaba daya halifa, sai ya aika wa Usman yana cewa ga abinda Abu Dharr al-Ghifari ya zo yi muna tare da shi a matsayin sa na sahabi babba, ni kuma a matsayina na shugaba nayi bayanin wannan aya, yace aya nan ba haka take ba. Ga abin da ya fahimta shikenan, sai Sayyidina Usman ya tura yace a dauko masa Abu Dharr al-Ghifari, yace ya dawo Madina. Yace sai na dawo Madina, mutane suka zo suka yi cincirindo a ce ga Abu Dharr al-Ghifari ya dawo Madina. Yace kamar ba su taba gani na ba. Na maimaita wa Sayyidina Usman abin da ya faru tsakanina da Muawiya, sai shi Usman a siyasarsa ta mulki sai ce, ato tunda fahimta ka ce kuma shi wannan mai mulki ne, ina ganin ya kamata ka nisanci shi kawai, ka rabu da wurin da yake. Wannan shine siyasar idan mutum yana tare da mai mulki, idan bai fahimce shi ba, kai kana da matsayi ko kai kana da girma, kuma mai mulkin wataƙila ya yi kuskure ko ya wani abu, yayin da kake masa gyara yana ganin kamar kana shiga masa mulkin sa ne, to sai ka nisanci inda yake. Wannan shine hikimar da ta sa kake ganin wasu ba sa buɗe baki su yi magana wa wani mai mulki saboda ya yi wani abu na kuskure, sai su ja gefe su gane shi. Na'am? Ok, ya kawo shi cikakke ko? Ok, to na gane, na gane. Nuskar ka ba, wace nuska ce wannan?
A ba, wannan hadisin ba neman kanta shi.
Ai, ok, to na shi. Ok, to na gane. Eh, muka samu sabani, haka na gane. Daka sai shi Sayyidina Usman bin Affan sai ya ce, to da ka nisanci shi ka bar garin Sham din, wato ka koma wani guri ka rabu da shi, shi kenan shi ya rubuta zuwa ga da haka shawara ce ba shi Sayyidina Usman, ba wai ya ce abin da Abu Dharr ya faɗa ba daidai ba ne ba, amma kar an ka samun conflicts sabani tsakanin mai mulki da malami, sai ce to ka nisance shi kawai da ka bar inda yake. Yace shi ne dalilin da ya sa na koma garin Rabza na zauna gaba ɗaya ma. To wannan shi ne dalilin da ya sa aka ga Abu Dharr al-Ghifari ya bar zaman birni ya dawo ƙauye. Sannan shi Abu Dharr al-Ghifari cikin wasu bayanai da aka yi a ƙarƙashin wannan hadisin ko makamancinsa, shi fa yana da ra'ayin bai halatta mutum ya rinƙa kwana da naira ɗaya ba ma a jikinsa, a ciyar da dukiyar an samu a ciyar, bai yadda ba a ce wani ya kwana da yunwa kai kuma ka kwana da kuɗi, shi Abu Dharr bai yadda ba. Yace shi bai zai taɓa kwana da naira ɗaya a jikinsa alhali ɗan uwansa yana kwana da yunwa ba, amma shi wannan ra'ayinsa ne fahimtarsa ce, shi yana ganin wannan ba ni sunan shi, wannan ayar ta haɗa da harta wanda yake da irin wannan ɗabi'a ɗin. To wannan yana nuna mana cewa kenan ashe waɗanda suke ganin cewa in mai mulki ya yi laifi ko ya yi kuskure ba za a yi magana akan abin da ya ba daidai ba ne, me yasa Abu Dharr al-Ghifari ya yi wa Muawiya magana? Waɗanda suke ɗaukan gyara wa shugaba khurush ne, in an ce khurush an yi fito na fito da shi, ba haka ba ne, ba inda za a yi mutum yana mulkin mutane yana shugabantar mutane kuma yana kuskure a zuba ido a kyale shi, ba za a isan masa da saƙon Allah na gyara ba, sai dai kawai a yi amfani da usulubi mai kyau tunda shugaba ne a gaya masa, amma babu dalilin da za a shiru a bashi yana murƙusan mutane, yana zaluntar mutane, yana cutar da mutane, kuma a shiru a kyale shi ko wa shiruwa. So ba laifi bane shari'a dan an isan masa da sako, an gaya masa cewa abin da ya ba daidai bane ta hanyar da ta dace a shari'a. So wannan shine sakon da zan faɗa cikin wannan babu ka guda biyu. Shi ma wannan ayar, wannan ayar ta gaba yau mai wa alaiha fi dan jalam da iri ɗaya ne a cikatan ayan ne, ranan ana gaya mana nau'in wato azabar da za a yi wa mutane, wato za a yi ta zuba mutum ruwan zafi ana ƙone shi a ranar tashin alƙiyama a cikin wutar jahannama saboda dalilin ba ni sunan shi dukiyar da ya taskace, an keɓance fatukuwa bi haji babuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, za a ƙone musu fuskokinsu, a ƙone musu ɓangarorinsu, a ƙone musu gadon baya, a yi ta zuba musu ruwan ƙarfe da dalma saboda ƙuna ƙonewar da wuta za ta ƙona ka da bambanci da ƙonewar da za a zuba ruwan ƙarfe a zuba ma ya fi tasiri, ya fi illata jikin mutum. Me yasa aka ware waɗannan fuskoki ko waɗannan gaɓoɓi da ambato? Saboda hadhil a'dha, waɗannan gaɓoɓi suke ɗauke da ƙwaƙwalwa, suke ɗauke da zuciya, suke ɗauke da hanta ko koko. Kuma dukiyar mutum in ya samu dukiya, ai wannan abubuwan duk su suke cin a gangan jikin mutum, suna cikin abubuwan da suke moriyar dukiyarsa. Allah zai ce da su hadha ma kadantum li anfusikum, ga abinda kuka tanada wa kanku, kun tara dukiya kun yi ku ba da zakka, fa dhuqu ma kuntum taknizuna, ku je ku dandani azabar abinda kuka sanci kuna taskacewa. Sai kan hadisin Ahmad ibn Shabib, mu je shine na ƙarshe. Hadisin Ahmad ibn Shabib
قال حدثنا عمرو بن شبيب بن شديد ابن سعيد قال حدثنا ابي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن اسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال هذا قبل ان تنزل الزكاه فلما انزلت جعلها الله قبورا للاموال.
يجي ونن ايه تاسوكا روايه وانني لدى يونس وابن يزيد الايلي لدى ابن شهاب الزهري لدى خالد بن اسلم dan uwan Zaid bin Aslam kenan, Maula Umar bin Khattab. Mun fita tare da Abdullahi ibn Umar a wata riwaya yace wani mutumin kauye yace wallazina yakunzuna dhahaban fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi, ya gaya masa wannan ayat, sai yace wannan ai kafin a saukar da zakani a lokacin iskanati sadaqatu fardan, ita wannan ayar kafin a saukar da zakka, saboda da kafin zakka sadaka kuma farilla ne, ma'ana sadaka ce a matsayin farilla. Sai ce yayin da Allah ya saukar da ayar zakka, kuma sai Allah ya sanya ita zakka din ta zama mai tsarkake dukiya. Idan mutum ya bada zakka, to sai ta zama mai tace masa dukiyarsa, tana tsarkake masa dukiya. To idan har a ce a lokacin da sadaka take wajibi ne dole, aka faɗi wannan ayar, ga azabar da za a yi wa mutum, to min babi aula kuma zakka ai in ka riƙe baka bayar ba, shi ma Allah zai maka azaba, kuma ga kuma asara da kuma rashin albarkar dukiya. Wannan shi ne dalilin ita zakka duhurata lil amwal. Allah ba mu ikon cirewa, idan ya hore mana ya raba mu da yi wa Allah ruwa, ya raba mu da yi wa kanmu ruwa. Gobe insha Allah zamu tashi, inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.